sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci da fatar kun muni lafiya. A yau Asabar 16 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 4:30 na marece agogon yankin namu. A cikin shirin muna dauke da rahoto da ke bayyana irin rawa da jagororin al'umma da ma jama'a za su taka wajen samun dawwammamen zaman lafiya. Kana sai a ji irin yunkuri da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ikirarin tana yi a kan yaki da annobar corona. Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Haka zalika za mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkanin waɗannan su zo muku sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya. Ga labaran duniya. Dabbannan masu zanga-zangar da suka hada kai da sojoji sun taru a gaban fadar shugaban kasa a Khartoum yau Asabar. Suna rera taken a kawar da gwamnatin yunwa, yayin da Sudan ke fama da rikicin siyasa mafi girma a sauyin ta na shekaru biyu. Kungiyoyin soja da na farar hula suna raba madafin iko a kasar da ke gabashin Afirka, cikin wani kawancin rashin kwanciyar hankali tun bayan hanbar da tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir a shekarar 2019. Amma biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan Satumba, aka danganta da dakarun da ke biyayya ga Bashir. Shugabannin soja na neman yin garan bawul ga kungiyar da ake kira Forces of Freedom and Change FFC da kuma majalisar farar hula. Shugabannin farar hular sun zarge su da burin neman mulki. Wani bangare na rundunar soja ta FFC game da kungiyoyi masu dauke da makamai da suka yi wa Bashir tawaye, su ne suka yi kiran zanga-zangar ta yau Asabar. A ɗaya bangaren kuma, zanga-zanga ta barke a rana ta biyu a babban birnin Bangladesh yau Asabar, a yayin da ake cigaba da cin zarafin mabiya addinin Hindu na yankin, bayan wani hoton bidiyo na kafofin sada zumunta da ake ganin cin mutunci ne ga mafi kyawun halitta a musulunci. Masu zanga-zanga kusan 10,000, yawancinsu ɗauke da tutocin jam'iyyar siyasa masu kishin Islama, sun fito kan titina a waje da babban masallaci a Dhaka, babban birnin kasar, kwana guda bayan da aka kawo karshen zanga-zanga a wani wurin arangama da 'yan sanda. Hotunan da ke nuna Alkur'ani, littafi mafi tsarki a addinin Musulunci, a kafar wani mutum-mutumi a saman ginin Hindu a gundumar Kumilla ta gabas, shi ne ya haifar da zanga-zangar da kuma abubuwan da suka faru na barna a gidajen ibada na Hindu a duk faɗin Bangladesh. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan cikin gida na Burtaniya ya bada umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar kasar, bayan kashe dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazanjiya David Ames, wanda aka caka masa wuka sau da dama a harin da ake zargi na ta'addanci ne yayin da yake ganawa da 'yan mazabinsa a gabashin London. Ames, mai shekaru 69, shi ne dan majalisa na biyu na Burtaniya da aka kashe cikin shekaru 5 da suka gabata, kuma mutuwarsa ta haifar da firgici da tashin hankali a duk faɗin kasar, inda 'yan siyasa daga dukkan bangarorin ke yaba mishi a matsayin mai aiki tukuru dan majalisa, wanda yake karba aikin minista dan fifita da mayar da hankali kan bukatun mazabarsa. Sakatare harkokin cikin gida Priti Patel, wacce ta jagoranci wani taro cikin dare na hukumomin tsaro da tabbatar da doka a kasar, yau Asabar ta umarci dukkan rundunonin 'yan sanda da su duba tsare-tsaren tsaro ga 'yan majalisar, a cewar mai magana da yawunta. Kakakin majalisar wakilai Lindsay Hall ya kuma ce yana son bincika matakan tsaro na majalisar ga 'yan majalisar bayan kisan Ames a cikin zauren coci a garin Langon-on-Sea, tafiyar awa guda gabas da babban birnin Burtaniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗi jiya Juma'a cewa ta ƙudura aniyar baiwa dangin mutane 10 diyya da aka kashe a wani kuskure da jiragen yakin Amurka suka yi a Kabul a Afghanistan a watan Agusta. Mai magana da yawun Pentagon John Kirby a cikin wata sanarwa ya ce ma'aikatar tsaron tana kuma aiki tare da ma'aikatar harkokin waje don taimaka 'yan uwan waɗanda suka ratsa da su koma Amurka da zama. John Kirby ya ce al'amarin ya taso ne a wata ganawa da aka yi ranar Alhamis tsakanin Dr. Colin Carr a ƙarƙashin sakataren tsaro da manufofi da Dr. Stephen Cohn wanda ya kafa kuma shugaban kungiya mai zaman kanta Nutrition and Education International. A ranar 29 ga watan Agusta, makayin bin linzami na Amurka ya afka wata mota da Zamirai Ahmadi ke jagoranta wanda ya shiga cikin gidan dangin Ahmadi. Baki ɗaya 'yan uwa 10 ciki har da yara 7 sun mutu a harin.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bari mu shiga taskar rahotanni. Sau da yawa a Najeriya shugabannin addinai na yin kira ga mabiyansu da su so juna su zauna lafiya domin samun ci gaban ƙasa. Amma idan aka samu wata matsala ƙalilan, ‘yan ƙasar sukan kauda kansu daga waɗannan kiraye-kiraye da shugabanninsu kan yi, ko dai a dalili na siyasa, ƙabilanci da dai makamantansu. Ko me hakan yakan haifar? Wakilinmu a birnin Shehu Muhammad Nasir ya yi muna nazari ga irin waɗannan barazana ga zaman lafiya.
Najeriya ƙasa ce wadda ke da ƙabilu mabambanta kuma mabiya addinai daban-daban zaune a ƙasa ɗaya. Kuma tsarin mulkin ƙasar ya bayar da dama ga duk ɗan ƙasa ya zauna duk inda yake buƙata kuma ya yi addininsa yadda yake buƙata. Sai dai wasu lokuta 'yan ƙasar sukan kawar da kai daga wannan damar da tsarin mulki ya bayar, musamman idan wata hatsaniya ta faru. Za a yi ta cin zarafin wasu jama'a, musamman waɗanda ke zaune a yankin da ba na ƙabilar su ba. Wani abu da kan ɗaurewa jama'a kai shine yadda idan shugabannin mabiya addinai suka haɗu za su furta kalamai waɗanda da za a yi amfani da su da tuni an tsira daga tashi-tashi hankula ko kisan ba gaira ba dalili tsakanin 'yan Najeriya. Kamar lokacin wannan ziyara da shugaban kungiyar mabiya addinin Kirista ta Najeriya Dr. Samson Ayokunle ya kaiwa shugaban majalisar koli akan lamura addinin musulunci a Najeriya mai alfarma sarki musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar inda ya furta waɗannan kalaman.
For the Northern and Southern Protectorate in 1914, it is compulsory for us.
Tun lokacin da aka haɗe yankin Arewa da Kudancin Najeriya a shekara ta 1914 ya zama tilas a kanmu mu rungumi juna mu ƙaunaci juna, saboda sashe ɗaya na ƙasa ba zai zama Najeriya ba shi kaɗai. Najeriya ta kasance Najeriya ne idan duk mun haɗe muna bayar da gudunmuwa da mutunta junanmu don samar da cigaban ƙasar. Idan ana son samar da cigaban Najeriya to dole ne sai an yi wa kowa adalci ba tare da nuna bambanci a kan inda mutum ya fito ba ko kuma addininsa. Shi ma mai alfarma sarki musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar ya yi kalamai masu jan hankali akan buƙatar zaman lumana. Bisa ga tsarin addininmu na musulunci, akwai buƙatar mu fahimci junanmu, kuma ba yadda za mu fahimci juna muddin ba mu kusanci juna ba, mu kuma maganta da juna. Akan haka ne ma yasa muka faɗaɗa kwamitin sasanci tsakanin addinai na Najeriya. Ya riƙa ziyarar sassa daban-daban na ƙasar, yana ilmantar da jama'a kuma ya zagaya aƙalla sau biyu a ko'ina cikin faɗin Najeriya. To ko me ke kawo tashi-tashi hankula tsakanin ƙabilu kuma biya addinai duk da irin waɗannan kalaman da magabata ke yi? Farfesa Bello Dodon Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum.
Mafi yawa abin da ke kawo haka nan shi ne rashin aminci da juna. Shugabanci abinda suke wada ma mutane domin yan jarida su dauka su watsa daban, abinda suke wada ma mabiyansu in sun sadu da mabiyansu daban. Da abinda ake faɗi shugabannin na aikata shi da abin yayi dama.
To amma prof, me ke tabbatar da magana da kai?
Abinda ke tabbatar da ita in ka lura katsar zalunci da munahuci ya yawa a zukatan shugabanni, don haka sun hana mabiyansu zama lafiya.
Masana na ganin cewa muddin 'yan Najeriya za su yi biyayya tare da tsare gaskiya da amana da watakila an kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Baya ga batun zaman lafiya, sai mu duba na kiwon lafiya, inda kwamitin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da ke yaƙi da annobar coronavirus a ƙasar ƙarƙashin jagorancin Boss Mustapha ke bin sawun ƙasashen duniya wajen ƙara nazari ga yaduwar wannan annobar da kuma ganin an daƙile ta. Sai dai wasu 'yan ƙasar na kallon wannan yunkuri akwai siyasa a ciki. Don kuwa irin adadin makudan kudade da gwamnatin ke ikirarin tana kashewa akan yaki da annobar corona ba su kaiwa ga talaka da ke karkara. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja, Umar Faruk Musa, yayi muna nazari akan wannan maudu'in.
A wata rubutaccen sanarwa da Mr. Boss Mustafa, wanda shine sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kuma shugaban wannan kwamiti wanda ya rarraba manema labaru, ya ce kowane maziyarci Najeriya wanda yake da cikakken allurar rigakafi da aka yi masa a kasar shi ba za a bukaci ya killace kansa na kwanaki 7 a cikin Najeriya ba in ya iso, illa dai zai yi gwaji a kwanansa na 2 idan ya shigo Najeriya. Bayan wannan sanarwar ne na tuntuɓi Mr. Boss Mustafa domin in ji ƙarin haske dangane da waɗansu ayyuka ko nasarori da kuma kwamitin na shugaban ƙasa ya samu dangane da wannan yaƙi da ake yi da bazuwar cutar COVID-19 da kuma kira ga 'yan Najeriya da su yi allura ta rigakafi, inda yake cewa
abinda muka tattauna a kwamiti na COVID-19 shine mun duba abubuwan da suke tafiya a kasashen duniya gabaki daya, musamman cutar nan na coronavirus, abinda yake faruwa a kasashe daban-daban, wasu sun rabu, wasu sun karu, kuma mun dauki matakai wanda ya kamata na kare mutanen Najeriya. Musamman kun tuna mutanen Najeriya za su iya tunawa akwai lokacin da muka dauki kasashen guda hudu, India, Turkey, South Africa da Brazil, muka ce waɗannan kasashen don yawan ciwon corona a kasashen su kuma mutane suna mutuwa da yawa, muka sa ake sa wani dan takunkumi ta mutanen da suke zuwa daga waɗannan kasashen. Kusan sati biyu ko uku da ya wuce muka fitar da India a cikin wannan list din nan wanda muke kira sa restricted list, da waɗansu kasashen ana ce red list. Amma na kin baya kusan zan ce wannan watan kasan United Kingdom, UK kenan, Ingila sun dan rage protocol nasu game da mutanen da sun karbi alluran rigakafi na coronavirus, sun samu 2 doses din na kowanne injection na tsakanin wadanda ake amfani da su a kasashen duniya yanzu. In kai dan Najeriya ne ka taso daga Najeriya ka tafi wannan kasa, ana bukata da sai ka yi quarantine na kusan kwana 7-8, za ka yi test kaman guda 2. Amma yanzu sun amince da allura rigakafin da muke daukawa a Najeriya, sun ce kana iya zuwa ba sai ka yi quarantine ba, kuma bayan kwana 2 sai ka yi test.
A waje daya wani kwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya, Dr. Abu Yazid, ya mutsu tsokaci dangane da shi abun da ya fahimta dangane da wannan aikin da wannan kwamiti yake yi akan yaki da cutar COVID-19.
Najeriya da ya bata zuwa ce ita tana baya, saboda haka nan shugabanni suke jin abin da suke yi domin su nuna wa duniya cewa ana yin wani abu. Amma idan ka lura har yanzu mutuwan da aka yi game da wannan cututtuka kamar 2,700 ne tun da aka fara, saboda haka nan mutane kuma da yawa kamar da dama nake faɗa ba su ba abin aminci yadda ya kamata ba. Amma dai gwamnati tana nan tana yin abin da take so ta yi. Amma yanzu an ba da directives cewa duk ma'aikatan gwamnati kafin 31st of December tabbatar sun yi wannan allura, saboda haka nan suna so su tabbatar cewa yanzu dai duka waɗanda aka yi wa ina jin bai wuce miliyan hudu ba cikin miliyan 200.
Dr. Abu Yazid kenan, wani ƙwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na uku na amsoshin tambayoyin Malam Umar Isa Dandago mai cewa,
sannan tambaya ta gaba shine muna bukatar shi wannan bawan Allah Alhaji Garba Suleiman Kiraku ma da yakin samu naka yi mana bayani, shin ya taba yin siyasa a baya ko ma har yanzu dan siyasa ne, sannan yana da sha'awar zuwa Najeriya ya yi siyasa misali? Tambaya ta gaba. akwai sanda aka saki Mandela kamar shekarun farkon shekarun 1990 kenan, bayan an saki Mandela ya zo ya fara takara ya shiga siyasa, shi ma an taba shiri da shi, ya ce ya kai ziyara Afirka ta Kudu, ya kai ziyara gabashin Afirka, ya dan kikkewa ya kasashe. Muna buƙatar ƙarin bayani akan yadda abubuwan suka wakana. Sai anjima.
Idan Malam Umar Isa dan da gona saurare ga Alhaji Garba Suleiman Krako, madakin Samunaka da kansoshinka.
Sannan tambaya ta biyu akan siyasa da kai, cewa ni dan siyasa ne, na taba yin siyasa. To a hakikanin gaskiya ni na taba yin siyasa a Najeriya, kuma har yanzu ina yin siyasa a Najeriya, amma ban sake fitowa kashi na biyu in ce ina neman takara ko wani chairman na local government ko wani state assembly ko wani house of representatives, ba ni bukatan wannan takara. Amma duk wani dan siyasan da ya nemi shawara yadda zai yi ya ci zabe, yadda zai taimaka wa jama'a, in har zai ji shawaran za mu bayar, sai dai ba za a dauka ba. Wannan kenan. Kuma ni din ina cikin ɗaya daga cikin members, ina da registration ɗina na siyasan jam'in da ke Najeriya. To a wancan lokaci da na yi siyasa, duk gidanmu NPC ne, amma mu uku mu ne muke da ra'ayin Nehu. Akwai wata yarinmu su ne yan Nehu ga ni kashe ni, wato Hajiya Rakiya. Sun yi Nehu tun suna yara, da wani shi ma ɗan uwanmu ana ce mishi Abdullahi Matu Toro. To su ne yan Nehu ga ni kashe ni. A lokacin yan siyasar Najeriya sukan zo suna waƙan Nehu, ku gafarta mu da tsofaffi da sababbi, wanda har suke cewa yara ku tafa NPC kenan. Shugaban yan Nehu ya ci bakin kare, su kuma yan Nehu su sake yin nasu waƙan, suna yi suna rera mu Saddauna. To amma a lokacin tun muna yara mun sani, zaka ga shi Saddaunan da kanshi, Allah ya gafarta musu, da Malam Aminu Kano za su sadu su yi harkan su, su yi zarafin su. Wanda yake ga misali ma, wanda shi Aminu Kano, Allah ya gafarta mishi, ya bada lokacin da aka zo zaɓe, ana neman a majin da GMPP da su wane ne a haɗu aka da shagari, sai jama'a mun ciwo bashi, ina za mu biya? Allah ji kan mai ta masu ne, aje a biya a bankin Arewa, Bank of the North, wato ƙuri'a ta jajefa shagari, tunda su dai sun san ba za su kai gagaci ba. To ni dan PRP ne ga na kashe ni a lokacin. Shi wanda na canza a member na House of Reps, da zan na tsaya takarar House of Reps Lagos a lokacin, za mu tafi 1004 muna sare za mu zama honorable, muka zama miserable lokacin da sojoji suka zo suka fatattaki siyasa a lokacin. To a wannan lokaci Allah da ikonsa na saba da su saba bakin zawo su lili gabari, Allah ya gafarta musu, da somebody Jahun. Sannan shi His Excellency former governor Sula Lamido, mutumin Ibrahim na gode ne, ina jin in yana jin wannan program din zai tuna, mun sha zuwa neman shawarwari da campaign da sauransu a wurinsu, ballantana Alhaji Musa Musawa da su Balaraba Musa, duk su ne iyayenmu a wannan lokacin na wannan gwagwarmaya da muka yi na PRP. Sannan bambancin wancan karni da na yanzu, a lokacin da muka yi wannan gwagwarmayan, wallahi kobo kobo ba mu ba kowa ba da mu ce waje ka zabe mu, a'a, in dai aka ce wannan shi ya cancanta, shi muke ganin zai mana abin kirki, shikenan ta zauna. To yanzu ko kaga siyasa sai da kuɗi a Najeriya, in ba ka da kuɗi da man karka fara, in ma kana da kuɗin ka shiga, ƙarshen ta yaudara ka zai a cinye kuɗin, ba kuma za a zabe ka ba. To kaga bambancin irin siyasan mu ta gida kenan da ta nan America. Masu sauraronmu da kai mai tambaya, Malam Umar Isa dan dago, har yanzu ina cikin siyasa tsundum a rayuwata, shi yasa a nan America har ta Hillary Clinton da su Al Gore da su duk shugabanni dan Democrat ne, ba wanda ban musu campaign ba, ba inda ba aje da ni ba, saboda ka har yanzu ina cikin siyasa tsundum shawarwari da za a yi. Wannan karan ba muka sha kai wannan zabe da aka yi a garinmu, mayor dinmu an kada ita, ita ma da rashin jin shawara ne, mun ba ta shawarar da ya kamata. To a takaice dai ina so nuna maka har yanzu ina cikin siyasa, muna yin siyasa, amma ni ba ni da sha'awar tsayawa takara ko kadan bisa ga wannan dalilai da na zazzana na bambancin zaben mu anan da na gida da mutane sun san waye cancanta amma ba za a zabi waye cancanta ba waye zai mu mutane aiki ba su mai tambaya wato Malam Umar Isa dan Dago ya sake tambaya akan zuwa na wurin su Nelson Mandela lokacin da aka sako shi to Allah da ikon sa a lokacin nan wato ina jin kafin ma a sako shi shugaban kasa retired General Ibrahim Badamasi Babangida yayi wani tsari na tallafi na taimakawa kasashen Afrika masu tasowa wanda yake wannan tsarin ya dada bunƙasa Najeriya ya kuma maida wannan tsari da ya kawo wannan wanda ake cewa TAC wato technical aid Najeriya ta ci sunan ta din da ake cewa giant of Africa to shi shugaban kasa a lokacin Ibrahim Badamasi Babangida tabbas wannan program da yake kiro ya kawo ya nuna yes Najeriya giant of Africa ne tunda yake a lokacin daga aljihun gwamnatin tarayyar Najeriya ake biyan duk wani wanda aka tura doctor ne nurses ne pharmacists ne engineers ne teachers ne architects duk wato different wato kada daban-daban haka shi shugaban kasa under federal minister of external affairs lokacin major general yake Umachuku ina ji shine minister no ambassador JK Umar shike shugabantan wannan technical aid code din ina jin karkashin minister yake Umachuku to Najeriya ta yi fice sosai sanadiyan wannan program da Ibrahim Badamasi Babangida ya kawo to Allah da ikon sa ni Allah ya taimake ni former secretary na federal government a gwamnatin shi General Ibrahim IBB wato Aliyu Jama'a Allah shi gafarta mishi saboda alakan shi da mahaifina saboda abubuwan da ya sanni da shi ya ga na cancanci yace me yasa ban je na kai sunana ba a cikin wannan program da ake na technical aid ya nace mishi to ai ba zan ki ba in an sani ce to ka shirya ka tafi naje aka min interview aka komai aka ka dauke ni sanadin shi Allah gafarta mishi Aliyu Jama'a na tafi aka tura ni can wato gurin su Nelson Mandela aka posting ina Dar es Salaam daga Dar es Salaam aka kai ni wani gari Morogoro dukkanmu wanda aka tura mu akwai teachers akwai wato malaman makaranta da engineers da architects da gasunan dai da nurses domin a taimaka musu wato yan Afrika ta kudu karkashin Mandela wanda suka tafi exile wato gudun hijira to a lokacin nan ana wannan mulkin mallaka a nan South Africa wanda su baƙaƙen fata suka wahala a hannun su de Klerk da sauransu da Borsa da waye da sauransu da Ian Smith da gaggasunan dai to Allah da ikon sa da aka kai ni wannan guri sanadiyan zuwa wannan wurin sai da na tafi wurare da dama a kasashen East Africa wato Africa ta gabas to sanadiyan zuwa na wurin su Mandela kenan a takaice zan yi wannan don shi ma bayani ne mai tsawon gaske a lokacin kuma mun yi ambassador wanda shi ya karbe mu a wannan gari na Dar es Salaam Allah shi gafarta masa ban sani ba ko ina nan da rai ko amma ina jin an ce ya rasu Inusa Faiko ambassador Inusa Faiko da shi head of mission din sa Alhaji Sulla Muhammad mutumin Bauchi Allah ya gafarta musu sun taimaka ma duk wannan members na technical aid code da aka kai su wannan wuri to a takaice kaji bayanin da zan maka a wannan tafiyar mu wannan wurin Mandela kuma Allah da ikonsa ni na dage na jajirce sai da na koyi yaran kasan su Dar es Salaam din Tanzania wato Swahili har na zo ina cin abinci da shi a Harvard University a nan a America na yi part time na koya ma turawa masu zuwa fisco Swahili sannan ina koyar da Hausa a Faculty of Languages a nan Harvard amma part time ba wani full time bane zuwan tsohon shugaba na America Donald Trump din ya soke wannan programs din wannan ke na takace masu sauraron mu
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na hudu na ansoshin tambayoyin Malam Umar Dandago game da tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka yanzu a madadin shi Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka dake an sa mana tambayoyin a kansa da wanda ya hada mana sautin Haili Hailu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben in Allah ya kai mu wassalam
yanzu kuma bar mu kawo muku takaitaccen labaran wasanni
wasanni a takaice
Ƙungiyar kwallon kafar Leicester City ta Ingila ta sami nasarar lallasa Manchester United da ci 4-2 a wasan gasar Premier ta Ingila mako na 8 a yau Asabar. Leicester City din da ta yi waiwayin baya ne a wasan nasu da ya yi zafin gaske domin kwa United ce ta soma shiga gaba ta hanyar zura kwallocin aminci na 19 da soma wasan kafin daga baya Leicester ta farke wasan kuma ya karkare da ci 4-2 wannan ne da ya karo na biyu da United din take shan kashi a gasar ta Premier ta bana wanda kuma ya dora ta matsayin ta biyar a teburin gasar da maki 14 a sauran wasannin da aka fafata na gasar ta Premier a yau Liverpool ta sami nasarar doke Watford da zunzurutun ci 5 da nema Manchester City ta doke Burnley da ci 2 da nema Wolves ta bi Aston Villa har gida ta doke ta da ci 3-2 yayin da Norwich ta yi kunnen doki da Brighton ba wanda ya zura kwallo tsohon mai horar da ƴan wasan kungiyar Madrid ta kasar Spain Zinedine Zidane ya yi fatali da ta yin aikin shugabantar kungiyar Newcastle United da ke fafata gasar Premier ta Ingila kungiyar ta Newcastle da bata dade da komawa mallakin ƴan kasar Saudiya ba tana neman koci ruwa a jallo da zai maye gurbin Steve Bruce Zidane ɗan kasar Faransa mai shekaru 49 ya jagoranci Real Madrid tsakanin shekara ta 2016 zuwa 2018 inda ya lashe gasar zakarun turai har sau 3 a jere to sai dai ko baya ga Zidane kungiyar ta Newcastle tana kuma duba yuwar samun daya daga cikin tsofaffin masu horar da ƴan wasan Chelsea Antonio Conte da Frank Lampard waɗanda dukansu suke zaune ba aikin yi a halin yanzu dan wasan gaba na kungiyar Manchester City Ferran Torres ba zai iya taka leda ba tsawon watanni uku masu zuwa sakamakon rauni da ya samu mai horar da ƴan wasan kungiyar Pep Guardiola ya tabbatar da dan wasan ya sami raunin a lokacin da yake bugawa kasarsa ta Spain wasa a gasar league da kasar Faransa wanda kuma zai tilasta masa zaman jiya na tsawon watanni uku wannan lamari kuma ya kasance wani babban cikas ga kungiyar mai fafutukar kare kambin gasar Premier kasancewar Torres na daga cikin muhimman zaratan ƴan wasan ta Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice
Dabbannan masu zanga-zangar da suka haɗa kai da sojoji sun taru a gaban fadar shugaban ƙasa a Khartoum yau Asabar suna rera taken a kawar da gwamnatin yunwa yayin da Sudan ke fama da rikicin siyasa mafi girma a sauyin ta na shekaru biyu kungiyoyin soja da na farar hula suna raba madafin iko a ƙasar da ke gabashin Afirka cikin wani ƙawancen rashin kwanciyar hankali tun bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar Omar al-Bashir a shekarar 2019
masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku kimanin karfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya kuma mu ƙara sauni lafiya peace.